Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma shi kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata 22 ga watan Oktoba. Yanzu ma dai Ibrahim Kalmusi Garba ne da Zahar Amin Fage dai sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Yau bayan labaran duniya za a ji cewa ɗan gudun hijira sun yi zanga-zanga a jihar Adamawa saboda ba su fa gane ba game da alawus ɗinsu da bankin duniya ya ce a riƙa basu. Za kuma a ji cewa ma'abuta magungunan gargajiya na kiran da a ƙirƙiro musu cibiyar tantance ingancin magungunansu a kuma zamanantar da tsarinsu. Kamar kowace ranar Talata, Babu Yakubu Makeri na tafa da shirin sana a dawo lafiya. Sulaiman Munawar kuma zai shigo da sharhin jaridun Niger. Za kuma a ji ra'ayoyin masu sauraron mu, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. A wannan makon ne shugaban Russia Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka da dama a wani wurin shakatawa dake garin Sochi, inda za su gudanar da wani taron kwanaki biyu. Wannan taro shine na farko da shugabannin kasashen nahiyar ta Afirka za su halarta a Russia tun bayan rugujewar tarayyar Soviet a shekarar 1991. Kamar yadda jami'an fadar gwamnatin Kremlin suka bayyana, taron zai mayar da hankali ne wajen yin ƙarin haske kan dalilin da ya sa Russia ta sake mayar da hankalinta kan nahiyar ta Afirka, tare da nunawa shugabanninta cewa Russia ta farfado daga kallon da ake mata na ƙasar da ta durƙushe. A makon da ya gabata, kakakin shugaba Putin, Dmitry Peskov, ya faɗa manema labarai cewa Russia na da abubuwan da za su ƙarfafa dangantaka da takwarorinta na nahiyar Afirka. Wata sanarwa da ke ɗauke da hannun mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara kan harkokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu, wacce muryar Amurka ta samu, ta nuna cewa tuni shugaban Najeriya ya isa garin na Sochi domin halartar taron wanda zai mayar da hankali kan batutuwan tattalin arziki, zaman lafiya, tsaro da kuma ci gaban ƙasa. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce za su bar wasu dakarun Amurka da za su tsare filayen haƙan mai da ke arewa maso gabashin Siriya domin kada su fada hannun mayakan ISIS. Wani ayari mai motoci sama da 100 cike da dakarun Amurka ya ƙetara zuwa Iraki daga Siriya a jiya Litinin. A wani bangare na umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar na janyewar dakarun Amurka daga arewacin Siriya. Amma Esper ya ce har yanzu wasu sojojin Amurkan suna ci gaba da sintiri a kusa da filayen haƙammar tare da mayakan Kurdawan da ke jagorantar gamayyar dakarun SDF. A ranar Lahadin da ta gabata, shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa filayen man na ƙarƙashin ikonsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da caccakar 'yan jam'iyyar Democrat da kafafen yaɗa labarai bayan ƙorafe-ƙorafe da suka kai ga soke shirinsa na yin taron ƙungiyar ƙasashe 7 mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawar da ya mallaka a jihar Florida. Sashin doka na ɗaya, sashin layi na tara a kundin tsarin mulkin Amurka ya hana ma'aikatan gwamnatin tarayya su karɓi wani kuɗi daga gwamnatin wata ƙasa a matsayin biyan kuɗin wani aiki da suka yi don gujewa tasirin cin hanci da rashawa. A ranar Alhamis din da ta gabata, gwamnatin Trump ta sanar da cewa a shekara mai zuwa ne za a gudanar da taron koli na kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7. A daya daga cikin manyan wuraren shakatawa na Trump mai suna Doral Resort. Sanarwar da ta fuskanci suka da korafe-korafe daga 'yan majalisar dokoki ciki har da 'yan jam'iyyar ta Republican. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce ya gaza kafa sabuwar gwamnati bayan zaben 'yan majalisar da bai kammalu ba a watan da ya gabata. Lamarin da ya baiwa babban abokin hamayyarsa Benny Gantz damar yunkurin hada kan 'yan majalisar dokoki masu rinjaye tare da nufin zama sabon shugaban kasar.
Zahar Amin kake aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, yan gudun hijira sun yi zanga-zanga a jihar Adamawa saboda abinda suke ganin kwana ake neman a yi da alawus din da bankin duniya ya ce a rika ba su. Ibrahim Abdulaziz Kariga.
Daruruwan 'yan gudun hijirar da hare-haren Boko Haram ya shafa ne masu guda da wannan bore da kuma zanga-zangar lumana a yola fadar jihar Adamawa kan batun kudaden aiki da bankin duniya wato World Bank da kuma haɗin gwiwar gwamnatin Najeriya suka bada a ƙarƙashin shirin tallafawa da kuma samar da ayyukan yi ga matasa na Youth Employment and Social Support Operation wato YESO. Da suka fantsama zuwa bankin FCMB da ke da harkin raba kudaden sun nuna ɓacin ransu na yadda rijiya ta bada ruwa, amma gugana ne mahanawa inda har wasu sun so mu samun kudade, to amma kwatsam sai bankin ya tsaye da bada waɗannan kudade.
Akan kowane kwana 30,000 ba su ba mu, to an zo an waye gari sun ekwa da suka ba mu 30,000 da sara ban kuma ba, sai ran Friday muka jiwo su sun samu naira miliyan 1,200,000, sai muka zo ko sun ce kan cewa wai mistake ne suka samu, sun ce wani kan cewa magana kudi ba babu. Sannan magana kudi ne
kuma da ke so a yi
a to muna so ba mu hakki mu kawai kamar na so
a wasu samu kudi ko samu ba
yayin da samu
haja ke kin samu naki
ban samu
ba an ce wasu samu kamar na wasu ka samu
wasu samu 400,000 wasu su samu 800,000 wasu kuma su samu miliyan 1,200,000
amma an ce a 30,000 ne kuma
dama fari ne suka ba mu a 30,000 muna da 2 April suka ba mu.
Gani yadda wannan lamari ke neman kazancewa ya sa tsohon jami'in kula da shirin na Yesu a jihar Adama Abdulhamid Muhammad Jika garzayawa zuwa bankin, to amma ko da girma ya sha hannun fusatattun 'yan gudun hijiran.
Matsalan ba daga Yesu ba ne, kuma wannan abin ba a nan ne kawai ba, abu ne yana gudu a sitar guda uku inda FCMB suke biya. Ainihin kudin 'yan gudun hijira biya guda huɗu za a yi musu. Na farko abu na akwai abu nake cewa basic shine za a ba su kowa 30,000 a ji a same ka a baka kowa zai karba. Second tranche ana ce mishi relocation fee, wannan relocation fee din nan ba kowa da kowa bane, sai wanda ya yadda zai koma zai bar inda yake, in kana cikin Kano ko ka zama cikin anguwanni inda ka san akwai wani guri da yake da at least dan zaman lafiya ke koma wajen, shine za a baka second payment ₦20,000 kamar askuri mota kenan. Na uku akwai abu da ake cewa resettlement fee, wanda idan an tabbata ka koma din ka koma ka samu wurin zama za baka 200,000. Na ƙarshe din shine ake cewa livelihood na wanda ko kuma sustainability, wanda shine za a cire 20,000 a baka, ainihin shine wannan ka'idance yanda World Bank ta tsara za a biya kowa da kowa. To amma tashi daga shekarun jiya wannan banki na FCMB suka samu matsala ko samu kuma daga abu da suka samu, that is a department national IT department system din sai samu matsala da ya tashi sai na trading account na mutane anyhow, wani miliyan 1 wani 700,000 delete wannan mutum ya samu shi ma 400,000.
To sai dai duk kokarin ji daga bakin sabon shugaban shirin na Yesu a jihar Adama Mr. Koji Kwabe abun ko ya ci tura, ko da ke wata majiya cewa ma ta yi ya sulale wanda kawo yanzu kuma tuni aka tsaye da bada waɗannan kudaden. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahima daga Adama, kuma bari mu nufi jihar Filato inda kungiyar ma'abuta magungunan gargajiya ta Najeriya ta yi kiran da a zamanantar da yadda ake sarrafa magungunan gargajiya kamar yadda ake yi da na Bature saboda kare lafiyar al'umma. Zainab Babaji, gare ki.
Kungiyar masu maganin gargajiya sun buƙaci haɗin kan gwamnati wajen ba su cibiya da za su riƙa gudanar da binciken magungunan da suke ba al'umma. Magungunan gargajiya wanda akasarin su akan samu daga ganyaye, saiwa, sassaƙe da ƴaƴan itatuwa da ma ƙwayan tsirrai da furannin su. Bincike ya nuna cewa kashi 80 na al'umman nahiyar Afirka na amfani da su. Kan haka ne kungiyar masu maganin gargajiya daga jihohin arewacin Najeriya suka gudanar da gagarumin taron su a sashin binciken magunguna na Jami'ar Jos don tattauna yadda za su yi magana da yawo guda da kai kokon baran su wa gwamnati. Shugaban kungiyar a nan jihar Plateau, Lershim Zuriya, ya ce,
"Masalan mu shine gwamnati bata yarda da karɓar maganin gargajiya cikakke ba, da a bamu Research Institute wanda za a gwada su magungunan mu.
Wata cibiya wanda za a rika
wanda za a dinga wannan ma abu ganinga abu kaza ne, menene toxic naji?" Aka ce za a bamu board wanda za a samu regulatory body. Up till now ba a iya yin haka ba.
Wasu da suka halarci taron daga sassa daban-daban na jihohin arewa suka ce an samu ci gaba a bangaren maganin gargajiya.
Sunana sarkin aska Dr. Sa'idu Wanzami, mai kaciya a Sawando. Kullum kokarin mu yaya zamu yi bincike a gargajiyancen mu gano magungunan da za su rika warkar da dan adam akan cututtukan da ake fama da su. Ba wai mu zuba ido kawai kowane abu sai dai a ce asibiti ne za su yi ba. Lillahi kamar yanzu akwai cututtuka irin su cancer, diabetes, ulcer, kamar su HIV. Du muna kokarin yaya zamu yi mu ga mun inganta magungunan mu ya tafi da zamani wajen warkar da irin waɗannan cututtuka.
Sunana Dr. Abdullahi Nusin Megizo, na fito daga jihar Kaduna. Autodesk Doctors ba su ba mu dama wanda zamu nuna potentiality dinmu da ƙwarewar mu akan wannan ayyuka.
Malaman
asibiti, amma irin mutanen da suka yarda da irin ayyukan mu su sun san irin abin da suke samu, kuma cikin yarda Allah ana samun waraka.
Ni mai magana Dr. Alhaji Sani Bakoji, Ciroman Askan Gombe. Yanzu kuma ci gaban da muka samu saboda ƙara inganta lafiya, in ka je bishiya zaka sassaka sai ka tabbatar wannan bishiyar tana da lafiya. In buƙatanka ƙarfin itacen ya kai ka shanya shi a rana sai ka shanya shi a rana, saboda ƙarfin sai ragowa baka abin da kake so. In kuma wanda zaka shanya shi a cikin ɗaki ne ko a waje a rumfa sai ka shanya shi a rufa har ya kai ga matsayin da zaka nika shi ka hada shi ya baka abin da yake so.
Sanyi mai kumburin jiki, sanyi mai haddasa ciwon kai, mallaki wannan itaciyar gauraka.
Irin tallan magungunan gargajiya kenan da ake yi a kasuwanni da sauran wuraren cinkoson jama'a. Na zanta da wasu don jin ko suna shan maganin gargajiya.
Sunana Usaini Muhammad. Gaskiya maganin gargajiya iya daga cikin maganunuwa na. Har ga Allah ban damu da shan magani kwara Bature ba, saboda idan na sha yakan sa ni hamami.
Sunana Awwal Mazanjiya. In abu ya same ni to sai na fara zuwa asibiti, in naga abu ya gagara to sai in yi amfani da na gargajiya.
Sunana Aisha Usaini.
Kin na shan maganin gargajiya?
Na taba sha sau daya dai. Na malaria da typhoid. Amma gaskiya magani yana da kyau, ya mun amfani.
Sunana Zakariya. Ni ba na shan maganin gargajiya, saboda ni a iya fahimta ta in ka sha maganin gargajiya kamar yadda nake da hawan jini zai iya tsere maka da hawan jinin, amma kuma a time din da baka zato hawan jinin zai iya dawowa ya maka illa.
Professor Muhammad Ibrahim Jawa yace kamata yayi hukumomi su maida hankali wajen horar da masu maganin gargajiya kamar yadda ke faruwa a wasu kasashen da suka ci gaba.
Da gaskiya hanyar shine kawai maganin gargajiya a koyar da hanya ta nizamiya. Guraren da ake cewa sun ci gaba kamar China, India, duka mai maganin gargajiya yana da wani mataki na ilimi wanda ba za ka rena mishi ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, kafin mu ci gaba a ɗan girgije. zuwa gaishe ku yanzu kuma ga baba makeji da shirin adawo lafiya
matafiya adawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da adawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin adawo lafiya da ci gaba da hira da shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karuta Dr. Baffa Babbada Agundi akan ayyukan da hukumar sa take yi domin tsaftace harkokin zirga-zirgar ababen hawa a Kano. A shirinmu da baya, Dr. Babbada Agundi ya bana bayani ne akan matakan da hukumar take dauka domin kyautata rayuwar ma'aikatanta kada su fada cikin karban da goro. A yau za mu nemi jin daga bakin shugaban hukumar ta Karuta ko ayyukan da hukumar take yi ya kawo saukin hatsarin ababen hawa a Kano.
Ko shakka bani idan ka je bakin asibiti yan bakin asibiti suke ce mana daga lokacin da muka fara aiki zuwa a lokacin da muka je ana kokarin tashin shi daga gurin da suke saka kaya da kanci suke ba mu labarin cewa da kullun ke ne kwana-kwana ta wuce ko da gaya ko da hatsari amma a lokacin kusan na ta kusan na taɓe da wani abu suka ce wallahi daga kan da aka fara aikin nan zuwa ranar ina jin sai biyu suka ga motar gawa to kaga idan mun ci a cikin wata kwana 60 an samu wato saving rayuwa ta tuni da mutum 50 yanda inda Allah ya kaddara rayuwar ta je ƙarshe wanda a dinshin ne ake samun irin wannan matsaloli to yanzu dinshin din nan mun yi mamu da shi ƙwarai da gaske da ma'aikata da kowa yana da yana bin kaida shi an samu da biyar hadarin rita ba kaɗan ba shi kanki ma'aikatar lafiya ta Mir Salama Mamira su ta tabbatar mana da haka kuma Halima sun tabbatar da haka haka kuma irin aikin namu za ka ga akwai wanda har rasa rai aka yi a kwanakin baya wanda za a samu wata matsala ta faru da masu motoci da suke gangancin ba za su yi tsaye da ma'aikatan mu ka ga an samu irin wannan matsala to amma kafin in aka samu irin wannan ita ce aka fi ji amma irin wannan yadda Allah ya kawo taƙaitawar ta ita tunda ba a rajiya ce ba ji za a yi ba amma dai almasin shi ne al'umma ta yi ce da cewa an samu nasara cikin wannan wata biyu da nake rike da wannan ma'aikata da gari ma kuma nasara kuma ana ci gaba da yi kuma har yanzu da mu saka ɗan ba na fara aikin ma wanda ya kama ya kamata da dangadan ba insha Allah za mu sanar da rana kudu lokuta idan mun gama domin akwai abubuwa na alamomin hanya yanda shi mun gama saka waɗannan shi ne za ka ce mutum da zai fasin a nan ba ka sa masa alama in ya yi za ka hukunta shi amma idan ba ka yi duk wa'annan abubuwa ba in ka zai ta kare mutum ta shi da haƙƙinsa shi sa muke cewa har yanzu ba mu fara aiki ba sai mun gama magana tsare-tsaren alamomin hanya na titunan da suke cikin birnin jihar Kano
ka dauko batun alamomin hanya akwai wani tsari da gwamnatin tarayya ta dauko na kebe manyan motoci wurin hutawansu da sauransu to amma sai a wayi gari su waɗannan motocin ba su tsayuwa inda gwamnati ta kebe musu to ban sani ba ko kuna iya daukar mataki akan irin waɗannan motocin da suke bijirewa dokar da hukuma ta ajiye
kwarai da gaske yanzu mutum da ɗan nato wato kungiyar masu a sufurin ababen hawa mallakar kayan shi da sauran ingiyoyi daban-daban kan fakin ɗin turuli a kan hanya kuma sun yadda mun yadda an rubuta ta da mun saka hannu cewa daga ranar lahadin nan za a fara wannan tsare-tsare na ko aka fara tsare-tsaren su dinga shiga cikin wata babbar tasha ta ɓangare yadda aka ce da a kira ta kasuwa duniya da za a yi a ɓangare za su dinga fashin a nan kuma da aljihun tax force ne da ma'aikatan tsaro daban-daban da su ɗan nato da mu domin a sanar da mutane to a zuwa yanzu domin sassaka sayin bob na wannan hana shi kuma sun yi dindin na sanar da wannan hana fakin ɗin da mutanen su sai kuma tun da akwai haɗin kai a hankali za mu tabbatar da nan da ba da wani lokaci ba za mu tabbatar da insha Allah aiki ya kama a kan inda na yi.
To da ƙarshe mene waɗanne irin ƙalubale ka zo ka samu a wannan hukumar da kake shugabanta yanzu?
To gaskiya babu wani abu babban alamari shi ne dama a ce hukuma tana bayar da kuɗaɗe na gabatar da aiki kuma daga mun gane da mai girma yana yi kaga in dai ba irin wannan matsala aka samu da aikin gabatar da gwamnati su lalata ci babu kudin da za a gyara shi kada shi ne biye ce sai da aiki duk wannan ne ni dai da mun kana da girma gwamnati yake ba mu wannan ba mata yin abubuwa da dandan.
To a dan ne kuma muka kawo karshen hirar da muka yi da shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota Dr. Baffa Babba dan Agundi. Muna kuma masa matukar godiya da ma'aikatansa baki daya. Amma ko mai zuwa kuwa shirin a dawo lafiya zai shiga jamhuriyar Niger ne inda wakilin Musulun Mummuni Barba ya tattauna da shugaban kungiyar fafutukan rage hatsara a kasar ta ACAR mai duka Alhaji Yawale akan karuwar asarar rayuka sakamakon hatsarin ababen hawa da ake fama da shi a jamhuriyar Niger. Sai a kasance da mu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makiri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Yakuba. Yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Panama. Wace ta ruwaito cewa sha'anin tsaro na ƙara taɓarɓarewa a yankin Tilaberi inda a shekarun jiya Lahadi 'yan ta'adda suka kona makarantun boko a wasu garuruwan gundumar Makalondi a wani lokacin da iyaye a yankin na Tilaberi ke tunanin yadda makomar 'ya'yansu za ta kasance sakamakon rufe wasu makarantu kusan 100 a farkon wata. Jaridar L'Eclosion na cewa shugaban ƙasar Niger ya sha alwashin ceto ba Amurkan nan Freddie Woodke wanda aka sace a shekarar 2016 a garin Abalak da ke a kilomita 350 arewa maso gabasin Tawa. Isu Muhammadu a yayin wata hira da tashar ABC ta kasar Amurka ya nuna damuwa da abin da ya faru da wannan ma'aikacin agaji. A cewar sa Freddie na raye saboda haka zai ci gaba da bin hanyoyin da za su taimaka a karbo shi daga hannun mutanen da suka yi garkuwa da shi. Jaridar Le Courrier ta bayyana cewa an fara tuntuɓa a tsakanin 'yan adawa da masu mulki a wani yunkurin kawo ƙarshen takun sakar da ke tsakanin ɓangarorin biyu waɗanda kowanne ya kafe a kan bakansa game da maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ƙasar ke sa ran gudanarwa a baɗi. Jaridar ta ce Prime Minister Birgira Fini ne aka ɗora wa nauyin tattara masu bakin faɗa a ji a sha'anin siyasar ƙasar a kan teburin sulhu don ganin kowanne daga cikinsu ya ajiye sandarsa ta yadda za a kawo ƙarshen kallon hadarin kajin da suka shafa shekaru suna yi wa juna. Murife da jaridar L'Actualité wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta fara ɗaukar matakan ƙarawa matan ƙasar yawan kujerun wakilci da na shugabancin jama'a da nufin baiwa wannan jinsi damar shiga a dama harkokin mulki a kowane mataki. Jaridar ta ce majalisar ministoci a zamanta na Juma'a 18 ga watan Oktoba ta zo da wani kudirin dokar da ke kan hanyar zuwa majalisar dokoki wanne ya tanadar wa mata kashi 25 daga cikin 100 na yawan mukamai ta hanyar zaɓe a maimakon kashi 15 a can baya, yayin da za a ware musu kashi 30 daga cikin 100 na yawan mukamai ta hanyar naɗe-naɗe a maimakon kashi 25 a shekarun da suka gabata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Barma, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America, sunana Dallan Yusuf, sashen radio a Birnin Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya da biyu na jiha a halin gaskiya miyagun mutane masu barayin shanun nan da lakati masu kina suna sun mamayen sashen magani da sashen madaka da birnin Kogo da mabuga da kokoki duk suna na cikin zanta kwashe mutane suna kina su mutane kan yanzu mutane 12 suna hannunsu a halin yanzu sai shanun nan da suke kwashewa suka kashe mutum guda a mabuga. Ya kamata shigolo kuma kuma shigolo da rafi su mai da hankali a kan abubuwan da yake faruwa.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala, malamadorin jihar Jigawa, Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da taron da ƙasashen Afirka guda 50 za su yi da ƙasar Rasha domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashensu da wasu abubuwa da suka shafi harkar tsaro to hakika wannan taro da za a yi taro ne da yake da muhimmanci musamman ga kasa ta Najeriya idan ka kallaci irin ayyukan ta'addancin da ake yi da kuma aikin noma da muke so kasar mu Najeriya ta dogara da kanta
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mushayi ne garin Garbace da nan da kun gami da tanaka ta kasar Shiga Taraba na mai farin ciki ne cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da shi da wasu shugabannin kasashen Afirka sun ziyarci Rasha domin su yi taro na musamman domin ci gaban kasashen mu da shugaban Rasha
to yanzu kuma ga Zahar Amin da labaran duniya an manfa a taƙaice
A wannan mako shugaban Russia Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka da dama a wani wurin shakatawa dake garin Sochi inda za su gudanar da wani taron kwanaki biyu. Sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya ce za su bar wasu dakarun Amurka da za su tsare filayen hakan mai dake arewa maso gabashin Syria domin kada su fada hannun mayakan ISIS. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da caccakar ƴan jam'iyyar Democrat da kafafen yaɗa labarai bayan ƙorafe-ƙorafe da suka kai ga soke shirinsa na yin taron ƙungiyar ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawar da ya mallaka a jihar ta Florida. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce ya gaza kafa sabuwar gwamnati bayan zaben ƴan majalisa da bai kammalu ba a watan da ya gabata. Lamarin da ya baiwa babban abokin hamayyarsa Benny Gantz da mai yunkurin hada kan ƴan jam'iyyar dokoki masu rinjaye tare da nufin zama sabon shugaban kasar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Zahar Aminu Fage wacce ta karanto mana labaran duniya da Salamun Abu wanda ya haɗa mana sautin da kuma injinin mu na wannan lokacin ne Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.